is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma darar duka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, tare da fatar kun tashi lafiya. Ni mai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanin labarai.
A Libya, Majalisar Dokokin Ƙasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar. Akwai yau Talata Amurka da Rasha su sanya hannu kan fahimtar juna domin tabbatar da lafiyan jirage da ma'aikatansu a sararin samanin Syria. A Isra'ila kuma jan sandan ƙasar sun harbe sai kashe wani ɗan ƙasar Eritrea bisa kuskure.
To bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji cece ku can da ake a Sokoto game da bada sunan Malama Aisha Abubakar a zaman minista. Ita kuma gwamnatin jihar Osun ta kai ƙarar ƙungiyar malamai da ke yajin aiki. Kada kuma a mance Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Libya, Majalisar Dokokin Ƙasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da masu ra'ayin Islama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar mata. Babu tabbas kan dalilan da suka sa ta yanke wannan shawara, amma wani rahoto ya ce 'yan majalisar sun fusata ne saboda masu ra'ayin salon mulkin addinin sun yi kwaskwarima ga yarjejeniyar ba tare da sun amince da haka ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga duka sassan biyu su sanya hannu kan yarjejeniyar daurin ikon, kuma ta yi barazana za ta aza takunkumi kan duka ɓangaren da ya nemi hana ruwa gudu. Libya ta jima cikin rudani da rikicin siyasa tun bayan da aka hambare gwamnatin mutumin da ya jima yana mulkin ƙasar Muammar Gaddafi wadda aka kashe a shekara ta 2011. Lamari da ya janyo tarzoma da ta'addanci da kuma rushewar masana'antar mai a ƙasar. Ƙarƙashin shirin na Majalisar Ɗinkin Duniya, wakilai daga Majalisar Dokokin Gwamnatin da take Tripoli, Fayaz, wacce ake kallo a zaman ta masu ra'ayin addinin, zai zama Prime Minister, sannan a naɗa mataimakan Prime Minister uku daga shiyoyin yammaci da gabas da kuma kudancin ƙasar.
Akwai yiwuwar Amurka da Rasha za su sanya hannu a kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kare jiragen sama a sararin samaniyar Siriya. Yau Talata ake sa ran za su sanya hannu kamar yadda bayanan da ma'aikatar tsaron Amurka ta bayar suka yi nuni. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka, kaftin na mayakan ruwan Amurka Jeff Davis, ya jaddada cewa waɗannan sharuɗa ne ba wani ɓangare na yarjejeniyar ba ce, wato kan yadda ƙasashen biyu za su yi aiki a Siriya. An tsara sharuɗan ne da zumar hana jiragen yaƙin Amurka da na Rasha yin karo a sararin samaniyar Siriya, inda ƙasashen biyu suke kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya wa muryar Amurka cewa takardun sharuɗin za su kunshi bayanai kan tashoshi ko kuma kafofin da matuƙa jiragen za su riƙa magana da juna, da kuma wasu matakai na kiyaye lafiya yayin da ƙasashen biyu suke shawagi a sararin samaniyar Siriya. Rundunar taron dangi da Amurka ke wa jagora tana auna hare-harenta na fiye da shekara ɗaya a kan muradun ƙungiyar mayaƙan sa-kai na ISIS. Ita ma Rasha ta faɗa cewa ƙungiyar ISIS take aunawa da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda, amma ma'aikatar tsaron Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Siriya sun ce hare-haren da Rasha take kaiwa ba su kaiwa ga wuraren da ISIS take iko da su.
A Isra'ila, ƴan sandan ƙasar sun harbe sai kashe wani ɗan ƙasar Eritrea wanda yake dakon bas a tashar mota shi da wani abokinsa kan kuskure. Suna zaton wani ne da ake zargin ya kai hari a tashar motar, al'amarin ko ya auku ne ranar Lahadi. Abokin nasa ya gaya muryar Amurka cewa sun ji harbe-harbe yayin da suke dakon motar kiya-kiya, kamar kowa suka ruga da gudu, amma da ya fito waje ya duba bai ga abokin nasa mai suna Hepton Zahon, amma bai ya duba bai gan shi ba. abokin nasa ya ce wani dan kasar su ya gaya masa cewa gashi can kwanci a kasa mutane suna dukan sa yana kokarin tashi amma yan sanda sun danne shi hoton bidiyo da aka dauka wurin ya nuna mutumin wanda jikata sosai kwanci jina-jina a tashar mota a wuri da ake kira Bishiba a kudancin Isra'ila yan sandan sun dauka Zahom wani ne daga da ake zargi ya kai hari a tashar inda maharin ya kashe wani sojan Isra'ila ya raunata wasu mutane goma abokin Zahom wanda aka kashin ya gaya wa wannan tasha cewa ya koma gun abokin nasa inda yan sanda suka yi masa tambayoyi game da abokin nasa bayan da suka tattara bayanai yace sai suka dauke su dukkan su biyu zuwa wani asibiti inda daga bisani a gaya masa cewa abokin nasa Zahom ya cika sun je tashar ce domin sabunta takardun izinin zama a kasar Isra'ila
to wannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla kan yarjejeniyar akan nuclear Iran jiya Litinin aka fara aiwatar da ita inda kwamitin haɗin gwiwa wanda zai sa ido wajen tabbatar da kowane ɓangare yana cika sharuɗa da daidaiton ya ƙunsa a daidai lokacin da ake nuna ƙwarin gwiwa cewa za a fara aiwatar da shirin gadan-gadan kan ƙarshen wannan shekara. Jiya Litinin manyan wakilai daga ƙasashen Iran da manyan ƙasashen duniya da suka haɗa da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Damas da kuma ƙungiyar ƙasashen Turai duk sun halara a birnin Vienna wanda a can ne suka amince cikin watan Yuli za su takaita shirin nuclear Iran idan ta amince a saka mata wajen janye takunkumin karya tattalin arzikin da aka aza mata bayan da suka gana da wakilan waɗannan ƙasashen duniya wakilin Iran a wajen shawarwaran Abbas Argachi ya bayyana fatar muhimmin zaman da za a yi nan gaba zai faru kafin ko ranar 31 ga watan Disamban bana. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa a ranar Lahadi cewa ya umarci jami'an gwamnatinsa cewa su fara shirye-shiryen ɗage takunkumin da aka azawa a Iran da zarar ta fara cika alƙawuran da ta ɗauka a yarjejeniyar. Labarin duniya kenan kuka gama je. A yayin da a yau cikin yadda Allah majalisar dattijai za ta ci gaba da tantance sunayen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya bata ciki da malama Aisha Abubakar. Wakilin sashen Hausa a Sokoto Murtala Faru Sanyenna ya aiko mana da rahoto akan cece kucen da ake yi game da bada sunan nata.
A wani taron masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da tsohon gwamna Aliyu Magatakarda Wamako jam'iyyar APC a jihar ta yi matsaya a hukumance na kin amincewa da zaɓin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa Aisha Abubakar domin ba ta muƙamin minista tare kuma da yanke shawarar tunkarar shugaban ƙasar da ma majalisar tarayya domin gabatar musu da matsayar jam'iyyar. Alhaji Usman Dan Madami Isa shine shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto.
Wannan matar ba za mu goyi bayan ta ba saboda na gaya ma cewa in yanzu kacce ta gwada ma mutum ɗan APC guda cikin jihar nan ba ta iya gwada ma. Sa'an nan kuma local government ɗinta guda da mai girma gwamna. A ga tsarin rarraba mukammai na ƙasa ya tadadi cewa mukammai a raba su zone by zone. Don haka tun da mai girma gwamna wancan zone na yamma yake. Babu hujjar da za a bada minista kuma a can wurin.
To sai dai lamarin na kokarin haifar da farki a jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar inda wasu bangarori suke kokarin ballewa tare da nuna goyon bayan su ga zaɓin na shugaba Buhari. Wani bangare na 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kumshi 'yan rusasshiyar jam'iyyar CPC ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka dunkule zuwa APC suke gangamin nuna rashin amincewarsu da matsayar shugabancin jam'iyyar APC ɗin dangane da Aisha Abubakar. Tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Abubakar Cika Ainu shine ya jagorance su da sunan 'yan ƙasa masu kishi.
Sun ce ba su santa ba mu mun santa mun CPC tare da ita tana ɗaya daga cikin advisors ɗinmu wanda suke mubin tafiyar nan. To in mun ka kyale ba mu yi magana ba mu mata adalci ba. Ya kamata mu gaya ma duniya gaskiya cewa muna tare da ita duk ta hayar Janar Buhari tunda mun kawara 2002 babu wanda ta tsallake mana tare da ita. Sannan ita kanta mun fahimta tana da qualities ɗin da ya kamata a ce ko ta ce ba ta yi mu jawo ta yi lalura ga. Mu yi minista likitoci an san akademi sun kai muna lokacin da muke wahala ta da tun sani MPDP ne wa watan sanau ko shekara ba su gama shigar ba su gama cikin jami'ar ba
hatta wasu daga cikin shugabannin APC din irin su jami'in kula da tsaro na jami'ar mai kula da yankin yammacin jihar squadron leader Aminu Bala Sakkwato sun barranta daga matakin jami'ar
ayan mu muna cikin abin da aka ce ma stakeholders ba wanda ya kira ni to wannan abubuwa ai kaga in ka tsaya kai nazari akan su zaka cewa ba abubuwa ne wanda suke za a yi wanda shi kwakwara ba saboda ba wanda hito ya ce ita ba ƴan Najeriya bace ba ƴan Sokoto state bace misali in ka ce ba zongo da aka hito ba sadda Wamako yana gamna a lokacin sa an akwai minista guda hudu da aka yi cikin su mutum guda ɗaya a bai hito zan guda da shi ba kuma gwamnatin tana bisa kuma har yanzu su ne waɗanda a bisa mutum guda saboda me za a zo a ce ita ba ta cancanta ba
ƴan ba ruwan mu ko a jihar sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan badakalar musamman a yau da ake sa ran Aisha za ta bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantancewa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
ita kuma gwamnatin jihar Osun ta kai karar wata kungiyar ma'aikatan da ke yajin aiki ne kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambole ya aika mana da rahoto
gwamnatin jihar Osun ta kai karar kungiyar malaman manyan makarantun mallakar jihar Osun a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Ibadan bayan da sun kashare watanni 10 suna yajin aiki manyan malaman makarantun dai da gwamnatin jihar Osun ta maka a gaban kotun ma'aikata sun hada da malaman makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ire malaman kolejojin ilimi da ke garuruwan Ilesha da Ilaro da kuma makarantar kere-kere da ke Isa Oke dukkan su a jihar Osun lauyawa Wale Afolabi shine ya wakilci gwamnatin jihar Osun.
Before you can put as a tribunal, you have to respect the Federal Ministry of Labor and Productivity. This so-called Council of Academic Staff Union of Distinguished Institutions did not register with any government agency, with the Federal Ministry of Labor. So to that extent, they have no right to operate and to call out workers on strike.
Lawyer Wale Afolabi, yace a ƙarƙashin doka, kafin malamai su ce suna da kungiya, dole ne su register da ma'aikatar ayyuka ta tarayya. Saboda haka, waɗanda da ke kiran kansu kungiyar malaman manyan makarantu tun jihar Osun basu register da ma'aikatar ayyuka ta tarayya ba ko wata hukumar gwamnati don haka basu da izinin kiran kansu kungiya har su yi yajin aiki lawyer Afolabi yace tuni suka rubuta wa ma'aikatar ayyuka ta tarayya wasika don su sami tabbacin cewa kungiyar manyan malaman ta halalce ta sabawa doka ba suke mayar da martani a game da karar malaman ta bakin kakakin su Dr. Shola Ojeniyi bayan wani taro da suka yi na shugabannin kudu maso yammacin Najeriya a makarantar kimiyya da fasaha da ke garin Ire a jihar ta Osun cewa suka yi lamarin abin takeici ne tunda sun dade suna kai kawo tare da tattaunawa da gwamnati amma kwaram sai ta kai su kara
we are questioning the illegality of an association we have been dealing with we have been exchanging correspondence with we have been signing agreement with them before and suddenly you woke up one morning you said you do not recognize them again
Dr. Ojeniyi yace gwamnatin jihar Osun ta ce kungiyar su da ta dade suna mu'amala da ita ba ta bisa doka sun sha tattaunawa sun dade suna yin yarjejeniya haka kawai tace ba ta yi da su a yayin da ake saran za a fara shari'ar garangadan a mako mai zuwa mallamman sun ce shirye suke Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Yanzu dai nan misalin karfe 1 da kusan mintoci 15 na dare ne a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta ita wannan mata da aka sa shin ina take wace ce ita dai ana maganar mama ta ake so a dauka akwai goggangin mata awayen da an san su wannan magana ba magana ta siyasa bace abinda General Buhari yace gyaran kasa ake yi idan lokacin nada minista yayi sai kaga an biyo ta zana an dauko kodiyan sarauta ko ɗiyan wani wancu ko abokin wani sai a doke shi a bashi minista. Mu ɗan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin mota banza shi jadar Buhari da nahin duk waɗannan da suka zanna da rin shi cikin wannan siyasar dukkansu barayi ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wannan sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shin me yake sa ake ta samun rigingimu ne kan wasu mutane da Buhari ya zabo su zama masa ministoci musamman mata kamar a Sokoto?
Sunana Abubakar Waru wanda an kai sani da suna Garba M Duka. A 75 sannan mutanen Sokoto in ka duba irin abubuwan da suke fada Buhari ya yi musu ba daidai ba. Ya kamata ya dauko musu ɗan siyasa ko ko wanda an ka sani ga al'amari na siyasa ana su jihar Sokoto. Sai ya dauko musu from nowhere wanda ba a ko tunanin tana zama cikin jihar Sokoto. So daya ta taba zuwa a rayuwarta a jihar Sokoto. Akwai irin Buhari a gare mu Sokoto. Akwai wanda ma sun kai Buhari aqida a jihar Sokoto. So me yasa ba zai dauko daga cikin su ba? Sai ya dauko mana mace wanda from nowhere ba wanda ya santa.
Sunana Madam Abdullahi. Mun yi tunanin cewa za a dauko matan da suka cancanta, mata daga cikin matan mu na Sokoto nan masu ilimi waɗanda suka wahala da jihar Sokoto, waɗanda suka yi kawo ci gaba. Sai gashi kuma mun ga an dauko wata can daban, an saka muna wanda bamu santa ba, bamu ma tunanin Sokoto ma aka haife ta. Sai dai a ce ita Sokoto ce kawai. Da wanda bar taba aikin komai cikin Sokoto babu wani ci gaba da za a ce gashi ta taba kawo wa cikin Sokoto.
Sunana Zuwaira, Hajiya Zuwaira ko ba shayi Sokoto. A matsayin mu na zama ɗan Sokoto, muna goyon bayan minista daga da muka samu mace. Saboda ba mu san samu minista mace ba sai a wannan karon. Don haka mu mun san cewa mata su samu dokaka. Masu cewa wai ba cancanta ba, wallahi za ta cancanta saboda mu san ayyukan da ta yi. Ban ba san da ita ba mun san ta. A matsayin ta da zama ɗan babban gida, Esther Rauta, ya za a ce ba ai kasa bace, ko ko ba ai Sokoto bace, ko ko ba cancanta ba. Don haka mu ba san da haka nan ba wallahi. Don haka muna ba ta goyon baya.
Ba shakka akwai jihohi da dama a cikin Najeriya inda ake murna na irin mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya zabo domin su zama masa ministoci a wannan sabuwar gwamnati tashi. To amma kuma akwai wurare da yawa musamman a arewacin Najeriya din inda wasu suke gunagunan cewa Buhari wai bai zabo rikakkun yan siyasa da aka sani ba. Haka zalika kuma akwai jihohi da ake korafi akan matan da aka zabo daga cikin su kamar Amina Muhammad da aka yi ta cece kuce akan ko yar Kaduna ce ko yar Gombe. Akwai su Zainab Ahmed da ake nema a makalawo shi gwamnan jihar Kaduna din Nasiru El-Rufai ana cewa dangin sa ce. Sannan daga jihar mu ta Sokoto akwai Aisha Abubakar wacce wasu Sokotawa ke nuna cewa wai bai kamata a ce mace tana wakiltar wuri irin Sokoto ba, wasu kuma cewa suke ba su san ta ba. Shi yasa muka ce to bari dare ta ci gida mu gayyato ƴan siyasan Sokoton guda biyu su zo su yi mana fashin baki akan wannan al'amari din. Kuma baki namu duka ƴan jam'iyyar APC ne, amma bambancin su kan wannan magana ta Aisha Abubakar kamar bambancin dare da rana ne. Muna tare da Honorable Abubakar Tafidan Dogon Daji mai goyon bayan Abayo Aisha wannan mukami da kuma Ibrahim Magaji Gusau waɗanda su suke jayayya da wannan nadin. Wanda kuma shi Ibrahim ɗin muka ce ya so mu gaya mana dalilin su na jayayya da naɗin Aisha Abubakar minista.
Wato Aliyu na Sokoto, wato Sokoto tana siyasan Sokoto koyaushe ana maishe ta baya. Mutanen da suka cancanta, waɗanda suka bauta ma siyasa, waɗanda aka san cewa mutane ne haziƙai, waɗanda koda ana magana aqida sun cancanta akan aqida. Idan lokacin naɗa minista ya yi, sai ka ga an biyo ta zana, an ɗauko ko ɗiyan sarauta, ko ɗiyan wani wancu, ko abokin wani, sai a ɗauke shi a bashi minista. Wannan mutumin sai ya maida siyasan nan banza. Mu ƴan siyasan mu da waɗanda suka bauta mu siyasa mun yi turin motar banza. Za ka ga cewa waɗanda ya kamata a sa su zo su yi ma jam'iyya aiki, sai jam'iyyar ta zo ta mutu.
To amma yanzu Alhaji Ibrahim kana magana kamar da abin da ya daɗe yana faruwa ne, kana magana abin da aka daɗe ana yi ko ko kana magana ita Aisha ne?
An daɗe ana yin wannan, shi ya faru ba bariyar can wancan lokaci jirasun kuma shi ne ya faru yanzu. Ita wannan mata da aka sa, shin ina take, wace ce ita? Akwai mata, indai ana maganar ma mata ake so a ɗauka, akwai gangan mata waɗanda an san su don aqida wanda ba cin hanci ba rashawa.
Kamar su waye?
Ina su Aisha Abubakar Gumi, ina su Madiyabo Imkuliya Modiyabo, ina Innuwa Tahiru, ina Amina Binji. Ga sunan waɗannan mata ne waɗanda suke kowa ya san su, waɗanda an san su. Aisha wadda ta yi accountant general kowa ya san ta saboda gaskiya.
To ina zuwa. Safidan Dogon Daji ka ji abin da Alhaji Ibrahim yake faɗa cewa ba yau aka fara yi ba. To wace ansa za ka maida mishi musamman game da ita Aisha da ya ce ba ta dace ba tana ko su mata fitattu 'yan siyasa?
A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. wato abin da nake so Alhaji Ibrahim Magaji su dano mu yanzu ana magana gyaran kasa ne ba ana magana siyasa tsagoron ta irin yadda yake gani an saba yin ta ba a shi kai ne shugaban kasa ne yanzu aikowa ji jawabin da yayin lokacin da aka rantsar da shi ya ce shi na kowa ne sannan babu wanda ya mallake shi sannan ya dauki alƙawura da kasa yana son shi a kasa aiki saboda an shekara
wajen goma sha shida ina zuwa Alhaji Ibrahim bari ya gama tukuna za ka samu lokaci ina zuwa bari ya gama
goma sha shida ta mai da ayi fada ana a wulatanta kasa ana sace-sace ana almubazzaranci ana wasoso yake izgilanci ya yawa saboda zai ne mu mutanen da ya san adale ne hajjai masu amana ya kawo su don su taya shi gyaran kasa saboda alƙawarin da wa talakawa ci cika shi shi yasa a ganin shi Aisha Abubakar ta dace saboda iliminta da hazikancin ta kuma ita jiha so ba ta ce ita ce Usman
amma Alhaji Abubakar abinda shi Alhaji Ibrahim yake cewa yan siyasa da suka yi aiki kuma koda ma mata ake nema kaji suna matan da ya zana me yasa ba daukan mace yan siyasa
cikin su wace yan siyasa cikin su mun yi gwamnatin Bafarawa da yawancin su mun yi gwamnatin Alu da yawancin su mun duk wayan soko su ne an kai on appointment aka ba su babu wanda yan siyasa cikin su
to ina zuwa to Alhaji Ibrahim kake so ka ce ne
ina tambaya ne yana nufin ya ce duk wanda suke nan Sokoto shin yake ba yan siyasa ake dauka ba shin Ameci da aka dauko shi aka ba da sunan shi Fashola da aka dauko aka ba da sunan shi Injije da aka dauko aka ba da sunan shi duk ba yan siyasa bane abin da ke faruwa mu a arewa an dauko mana waɗanda ba za su taimaka ma siyasa a arewa ba a fadi siyasa ta saki lalacewa
wai Alhaji Ibrahim ina son tambaya ka shin wai matsalar kudin tana mace ne ko don ba dauko namiji bane
mace ba abinda ke faruwa ba ita kadai ce wanda ya kam in ana bukatar mata waɗanda suka bauta mata a Sokoto akwai waɗanda suka yi ANPP da General Buhari akwai waɗanda suka yi CPC da General Buhari akwai waɗanda suka yi APC da General Buhari shi General Buhari da nan duk waɗannan da suka zanna da rin shi cikin wannan siyasar dukkan su barayi ne kuma dukkan waɗanda muka yi waɗannan
to amma kaji tafi da yana cewa ai an taba dauko matan ba su tsina na komai ba
bukata ta bi da yake sun yi siyasa da Bafarawa Aisha Abubakar Gumi accountant general ce ya faɗa mana illanta da ba ta cancanta ta zama commissioner ba
sarkaji ni ma na tana illa ba abin da nake kai kai magana akwai mata yan siyasa nake maka wannan ba
Alhaji Ibrahim ka mishi tambaya bari ya baka ansa wannan bana so ana shiga cikin maganganun juna ba in ka tambaye shi bari ya ansa maka muna da lokaci mu je Alhaji Abubakar
Alhaji Ibrahim Magaji gusto yake ya ce akwai yan mata yan siyasa ya gidan irin su ya gidan Haliru Benjire Abubakar Gumi wane ne ni ina ga mishi wannan magana ba magana ta siyasa bace abinda General Buhari yace gyaran kasa ake yi yace zai dauko kwararru daga ko ina suke da daga jam'iyyar shi wajen jam'iyyar shi har waɗanda ba sa siyasa zai dauko su kawo su domin a gyaran kasa to magana gyaran kasa ake me ka
amma Alhaji Abubakar mutanen da ke jayayya da nada Aisha suna cewa na farko ba a san ta Sokoto ba na biyu wasu sun ce ma zuwan ta Sokoto ina zuwa wasu sun ce zuwan ta Sokoto daya ina zuwa bari in sauka ai duk Sokoto ne muke magana nan saurare nika ji wasu na cewa ba su san ta ba ba san aikin da ta yi wa Sokoto ba da sauransu kuma mutane na cewa idan zaka zaɓi minista ya kamata ka zaɓi wanda ka san yana yi wa mutane jama'a amma an san ta yi aka da yawa a waje ko
ta ayyuka waje don da farko dai jikan shi Usman don daya Alhaji Abubakar da shi da wani Sokoto sannan jikan ya ce ga sarkin musulmi Ibrahim da Suki sannan shinkasan tarihin nana uwar daje ha ya ce ga shi Usman kowa ya san irin aikin da tawa kasa kowa ya san irin amana da shugaban al'umma na wannan lokacin ta aka yi sannan wannan mata ta dogon naji ce sannan bankin tana a dogon daji ta je ta yi karatu
ina zuwa Alhaji Ibrahim na san kama tsaka shigo bari ya sauka ina zuwa ci gaba
ta yi karatun ta ta yi digirin ta na farko a Ingila makarantar da General Yakubu Gowon ya yi ita ta yi ta yi karatun ta na biyu masters sannan kuma ta aiki a DB sannan yanzu haka ma a Abuja take
ina zuwa Alhaji Abubakar tsaya nan bari in ba Alhaji Ibrahim dama Alhaji Ibrahim yanzu da asalinta da ya dauka da tarihinta da karatunta da iliminta da ayyukanta duk ba su ishe ka ba
Alhaji Mustafa ni yanzu ni na faɗa mutane cewa idan an zo maganar sarauta a tsaya a yi maganar sarauta
in an zo maganar siyasa a tsaya a yi maganar siyasa, in an zo maganar technocrat a tsaya a yi maganar technocrat, a daina ɗauko siyasa da sarauta da technocrat zai a haɗe muna. Muna samun matsaloli kwarai da gaske. Ai idan Buhari ya san cewa ba mutane siyasa ake nemowa ba, ba zai yi tsaye ya ɗauko Amechi ya sa shi ba, wanda ake cewa ana zargin sa da cewa ya
ci gwamnati.
Ba zai yi zuwa ai ba tsaya ba su kamshi mai ba. Ai ba zai ɗauko Fashola ba. Fashola ɗan siyasa ne. Me yasa aka ɗauko shi? Bayan can ana zargin sa da cewa ya ci kuɗi. Me yasa aka ɗauko Ingige? Kai mu nan Sokoto muna da ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda za su taimaka ma siyasar APC ta tashi tsaye ta yi ƙarfi. Saboda haka muna ganin cewa ba a yi ma Sokotawa adalci ba, don ba a cewa dukkan Sokotawa a ce babu wani wanda adda.
To ina zuwa haka Alhaji Ibrahim, mu je Alhaji Abubakar. To a gaishe ku. To idan Allah ya kai makon gobe za mu zo mu ci gaba da wannan muhawara, mu duba abin ba wai a Sokoto kaɗai ba, a dukkan sassan Najeriya ma da abin ya shafe shi. Musamman za mu ji ana iya haɗa sha'anin sarauta da siyasa ne, kuma miye alaƙar manyan gidaje da ba da muƙami ga irin waɗanda suka fito daga wannan gidaje ɗin. Ba da bayan hakan, ya Buhari zai yi da 'yan siyasa da ke ganin sun taimake shi ya zama shugaban ƙasa, amma suna ganin kamar ya juya musu baya a yanzu. Yanzu dai muna godiya ga baƙin namu ne, wannan rubar Abubakar Tafi da Dogon Daji da Alhaji Ibrahim Magaji Gusau da kuma musamman wakilin ma'aikacin Sokoto Murtala Faruku Sanyina da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin su dukan, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington.
Sahabi Imam Aliyu zai karanto takaitattun labarai kafin mai sallama.
A Libya, Majalisar Dokokin Ƙasar wacce hukumomin duniya suka amince da ita ta yi watsi da daftarin kafa gwamnatin haɗakan ƙasa da masu ra'ayin Islama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar mata. Akwai yiwuwar Amurka da Rasha za su sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin tabbatar da kuma kare lafiyar jiragen sama da matuƙa a sararin samaniyar Siriya. A Isra'ila, 'yan sandan ƙasar sun harbe sai kashe wani ɗan ƙasar Eritrea wadda yake dakon bas a tashar mota shi da wani abokinsa bisa kuskure. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce gwamnatin ƙasar Yemen ta amince za ta zauna da 'yan tawayen Houthi a ƙarshen watan nan a Geneva domin su tattauna kan hanyoyin aiwatar da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya wadda zai kawo ƙarshen yaƙi da aka jima ana yi a ƙasar. Wakilin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa na musamman kan rikicin da ake yi a ƙasar, Ismail Ulsheikh Ahmad, ya rubuta a shafin Facebook cewa an cimma matsaya kan gudanar da taron ne bayan da aka shawarwari da shugaban ƙasar wadda yake gudun hijira a Saudi Arabia, Abdul Rabbu Mansur Hadi. Daga bisani, wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen Dujarric, ya tabbatar da haka. Amincewar ta biyo bayan da kungiyar 'yan tawayen wacce Iran take daurewa gindi ta amince a hukumance makon jiya cewa za ta aiwatar da kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya buƙaci kungiyar ta janye daga biranen ƙasar da ta kama a fada da suka gwabza tun bara. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Litinin cewa zai gana cikin makon nan da shugabanni daga ƙasashen Rasha da Turkiyya da Saudiya da kuma Jordan domin su tattauna kan duba yiwuwar sake farfaro da shawarwari kan hanyoyin cimma maslaha ta fuskar siyasa a rikicin da ake yi a Siriya.
To a gaishe ka. Masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da ra'ayin 'yan Kano game da bashin da gwamnatin jihar ta ci, wanda tuni Majalisar Dokokin jihar ta ba da amincewarta, sai kuma halin da 'yan gudun hijira daga ƙasar Mozambique suke ciki. A halin yanzu kuwa, madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.